إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الخميس ترى قوات رمضان باين هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم da shekara 1447 wanda yayi daidai da 26 ga watan 2 shekara ta 2026 muna wannan majalisi na 8 kenan na tarago majalisi na tara a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke karatu har yanzu a cikin suratul baqara darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 87 aya ta 87 zamu tashi akan aya ta 88
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
نعم bayan Allah madaukakin sarki yayi mana bayani dangane da abin da ya shafi su waɗannan al'umma na Yahudawa da kuma irin munanan halayensu da munanan ɗabi'unsu sai a nan wannan ayar Allah ya kawo mana wata daga cikin shubuhohi ko hujjoji da suke ƙoƙarin amfani da shi domin su kare kansu daga ƙin yin imani da manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم domin duk wanda yake aikata wani aiki na banna ko wani iri ne yana kokarin ya ga cewa yana da wani abu na kariya koda wannan abun ba abun lura bane koda wannan abun ba abun a kalle shi bane zai yi kokarin ya ga cewa yana da wata kariya wanda yake kare kanshi da ita bayan Allah ya faɗa mana abin da suka yi cewa ko ƙaryata wanda ya zo da shi ko kuma ku yi ƙoƙarin cutar da wanda ya zo da shi ana kuna so duk abin da za a zo da shi sai abin da ya dace da son zuciyarku sai abin da ya daidai da ra'ayinku shi ne abin da za a zo muku da shi kuma shi ne za ku karɓa in aka saba haka ba za ku karɓa ba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙalu sai suke cewa ko sun ce su Yahudawa ɗin qulubuna ghulfun zuciyarmu kullalliya ce ko kuma zuciyarmu mazibi ne kamar yadda waɗansu malamai suka fassara wannan ma'anonin
suna cewa zuciyar mu kullalliya ce ko zuciyar mu mazibi ce bal sai Allah ya ce ƙarya suke yi ya ƙaryata wannan abin da suke faɗa aka yi idram cewa abin da suke faɗa din nan ba haka bane menene abin da yake haƙiƙanin al'amari shine la'anahumullahu bikufrihim Allah ne ya la'ance su ya tsine musu albarka bikufrihim saboda kafircin da suke da shi wannan kafircin shine sanadin da yasa Allah ya la'ance su ba wai zuciyar su bace kullalliyar zuciya ko kuma zuciyar su ce budaddiya wanda take mazibi na ilimi a'a mutane ne waɗanda Allah ya la'ance su saboda wannan kafircin da suka aikata malamai sun fassara ma'anar qulubuna ghulf da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko shine wanda suka ce ma'anar shi qulubuna mughshatun bi aghtiya ko mughshatun bi aghtiya ma'ana zuciyar mu kaman an lullube ta ne da wani malullubi kaman an sa wani abu an kulle ta an lullube ta da haka ba wani abu da yake shiga ciki wanda muke fahimta muke ganewa da haka mu zuciyar mu ta zama kullalliyar zuciya duk abin da zaka yi na da'awa da duk wa'azin da zaka yi wannan ba zai iya yin tasiri a cikin zuciyar mu ba shine ma'anar wa qalu qulubuna ghul bana duk da'awar da manzon Allah zai yi da'awar shi ba za ta iya yin tasiri a zuciyar su ba me yasa saboda zuciyar su an riga an kulle musu ita ba wani abu da za a iya tusawa a ciki ya yi tasiri a zuciyar shine abin da suke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana zuciyar mu a kulle take lan na ta'assara bi da'awati ba za mu tasirantu da da'awar ka ba kwata kwata mana da kai da'awar da kakka yi duka ɗaya ne ba za ta yi mana tasiri ba waɗansu kuma suka ce abin da suke nufi da qulubuna ghulf shine qulubuna aw'iyatun lil ilmi mu zukatanmu ai mazibi ne na ilimi mun zan mu masu ilimi ne malamai ne masu ilimi zukatanmu sun dade da daukan ilimi to amma fa ma baluha la tafhamu anka me yasa zuciyar mu ba ta fahimta
idi abin da yake ilimi wahayi ne an dafta ne mu zukatanmu a cike take da ilimi bin ji ilimi na annabawa daban-daban ya za ya ce kai ilimin da ka zo da shi an dafta ne sannan kuma ake zukatanmu ba ta
karke na canza zuciyar mu ba ta fahimta wannan ya nuna abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne saboda zukatanmu mu sun saba da karɓar wahayi sun saba da karɓar gaskiya amma kuma kai abin da ka zo da shi ba sa karɓa wannan kaman dalili ne akan cewa da suke nuna cewa abin da manzon Allah ya zo da shi ba gaskiya ba ne tunda da gaskiya ne suna da awar su ne annabawa mafi yawa suka zo a cikinsu da ya za ya a ce sun fahimci bayanan annabawan da suka wuce amma kuma wannan da ya zo su sun kasa fahimtar shi da haka wannan ya tabbatar da cewa abin da ya zo da shi ba ilimi ba ne shi ne ma'anar wa qalu qulubuna ghul a ma'ana ta biyu kenan ma'ana ta uku suka ce wa qalu qulubuna ghul suna nufin qulubuna mamlu'atan ilman zukatanmu a cike suke da ilimi da haka ba ma buƙatar a zo mana da wani sabon abu da za a zuma mana a cikin zukatanmu da haka mu mun kai matuƙa mun gama ba ma buƙatar ilimin wani ba ma buƙatar wani ya zo mana da wani ilimi da da'awar annabta da haka zukatanmu sun riga sun gama cika da haka in abu ya cika yana iya ɗaukan ƙari ba zai iya ɗaukan ƙari ba da haka suke cewa qulubuna ghulfun zukatanmu sun cika da ilimi da haka ba za mu iya ɗaukan wani abu daban wanda ba shi ba wayannan su ne ma'anoni guda uku da malamai suka fassara wannan ayar da shi ko dai suna nufin zukatansu suna rufe haka ba za su iya ba za a iya shigar da wani abu sabo ba ko kuma suna nufin zukatan su mazibi ne na ilimi sun saba da ilmomi da yawa ya za a zo da wannan ilimin a ce annabta ne kuma ba sa ganewa ko kuma ya zama abinda suke nufi shine zukatan su sun riga sun gama cika da ilimi dan haka ba sa buƙatar ba za su iya ɗaukan wani sabon ilimi ko wani sabon karatu ba al-imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa magana mafi inganci anan shine a fassara shi da kaulin da aksarin malaman tafsiri suka tafi akai shine fassarawa da cewa zukatan mu ba sa fahimtar abin da kazo da shi da aka ba ma fahimtar abin da kake fada kenan zukatan mu a rufe suke duk abin da kake yi ba ma fahimta kuma mu muna da ilimin da ba za mu fahimci abin da kake kazo da shi ba inda abin da kazo da shi gaskiya ne da mu ne kenan farkon waɗanda za su fara fahimta shi suke nufi da qulubuna ghulf ma'ana zukatan mu suna da rufi suna rufe haka ba a iya shigar da wani abu a ciki shine sai ya zama daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi azanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab suke cewa mu ai wa qalu qulubuna fi akinna zukatan mu suna cikin wani marfi ne wanda an rike da ta ba ma fahimtar abin da take faɗa shine daidai da wa qalu qulubuna ku da ta zukatan a rufe suke kulluwan a tsoshe suke ba ma duk abin da take faɗa ba kuma ma fahimtar abin da take cewa shine ma'anar qulubuna ku daga wannan shine abin da yake daidai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada amsa bayan wannan magana da suka faɗa Allah ya ce balla anahumullahu bikufrihim daga wannan abin da suke faɗa ba haka bane ƙarya suke yi ba wani rufi da aka kulla zuciyarsu ba wani ilimi da suke da shi wanda yafi wanda aka zo musu da shi abin da yasa suke jin haka la'anahumullahu bikufrihim Allah ya la'ance su ne Allah ya tsine musu saboda kafircin da suka yi suka kafirce ma annabi Isa alaihi salam suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kafircin da suka yi sai Allah ya la'ance su da haka suka ji zuciyarsu ba ta iya karban abin da yake na gaskiya domin la'anta shine Allah ya nesantar da kai daga rahamar shi dakan Allah ya nesantar da kai daga rahama to duk wani abu wanda yake sababi ne na rahamar ma ba za ka rinka ganewa ba ba za ka rinka fahimta ba kamar yanzu akwai wanda ya nisa daga rahamar Allah duk yadda za a karanta mai alqur'ani ba zai fahimta ba ba zai gane ba saboda Allah ya nesanta shi daga rahamar Allah to haka su ma Allah ya la'ance su ne saboda kafircin da suka yi da suka kafirce sai Allah ya la'ance su da ya la'ance su sai zama zukatansu ba sa iya fahimtar gaskiya ba sa iya ganewa da haka su da kansu suke yi ma kansu ikrari da cewa qulubuna ghul zukatanmu suna kullani sai Allah ya ce fa qalilan ma yu'minun Allah ya yi bayani a waccan gabar sababin da ya sa suke nisantar gaskiya ɗin sababin da ya sa suka ƙi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sababin da ya sa suka ƙi fahimtar alƙur'anin da manzon Allah ya zo da shi shine la'antar da Allah ya yi musu kuma aka faɗi sababin la'antar me yasa aka la'ance su saboda sun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa qalilan ma yu'minu kadan ƙwarai suke yin imani kadan ne ƙwarai suke yin imani anan cewa kadan ƙwarai suke yin imani malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku dangane da abin da ake nufi da fa qalilan ma yu'minu waɗansu malamai suka ce shi qalilan dinnan sifa ce ta imanin, sifa ce ta shi imanin karan kanshi, sai ya zama fa qalilan ma yu'minun, ana nufin ba sa yi imani sai imani dan kadan, ma'ana imanin su imani ne dan kadan, shine qalilan ma yu'minun, sai zama sifa sai ta yu'minu, imani din ita qalilan, dan haka sai zama ma'anar shi imanin su dan kadan ne ba shi da yawa. Me yasa haka sai imanin su dan kadan ne ba shi da yawa? Shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa
ba yu'minuna bi ba'dhi wa yakfuruna bi ba'dhi, suna yin imani da wani bangare kuma suna kafirce ba wani bangare na lissafin da Allah ya saukar musu. Idan imanin su kadan ne ba imani da yawa suke da shi ba, haka kuma sun yi imani da wasu annabawa sun kafirce ba wani annabawa,
da haka imanin su har ila yau dan kadan ne. Sun yi imani da Allah, sun yi imani da ranar tashin alkiyama, amma ba su yi imani da annabi Isa ba, ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, ba kuma su yi imani da alqur'ani ba, da haka imanin su dan kadan ne, da haka shine ma'anar fa qalilan ma yu'minun, da haka kadan ne suke, kadan kwarai ne imanin su. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, shi qalilan din sifa ce ta mu'minin, shi mai imanin, ma'ana fa qalilan ma yu'minun, yan kaɗan ne a cikin ku suke yin imani, ma'ana a cikin Yahudawan yan kaɗan ne suke yin imani, shi ne ma'anar qalilan ma yu'minun, ma'ana ba a samun su da yawa su yi imani, kamar yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ɗaiɗaiku a ciki aka samu su kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To haka kuma a kowane zamani, da haka ƴan kaɗan ne ƙwarai suke yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi ne fa qalilan ma yu'minun. Ƙauli na uku, waɗansu kuma suka ce a'a, abinda ake nufi da fa qalilan ma yu'minun shi ne la yu'minuna aslan, kwata-kwata ma ba za su yi imani ba, shi ne ma'anar fa qalilan ma yu'minu. Suka ce wannan usulubi ne na larabci a wurin magana, a ce qalilan ma yu'min, ma'ana ma kana yu'minu aslan, kwata-kwata ma ba ya yin imani, kamar yadda suke cewa marartu bi ardin qalla ma tumbit, na zo na samu wata ƙasa ko wani yanayin ƙasa a wuri wanda da ƙyar take tsiro da tsiro, abinda suke nufi wannan nau'in ƙasar ba ta tsirar da tsiro gaba ɗaya. Suka ce to irin wannan usulubin ne aka yi amfani da shi a nan, aka ce fa qalilan ma yu'minun, ana nufin kwata-kwata ba za su yi imani ba, ko kwata-kwata ba sa yin imani, aka kore musu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ɗaya. Wannan ƙaulin na ƙarshe shine abinda Sheikhul Mufassirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya rinjayar akan cewa shine ƙauli mafi rinjaye, ana an kore musu imanin ne gaba ɗaya, cewa kwata-kwata ba za su yi imani ba. Da haka wannan ayar da ayar da ta gabata da ayoyin da suka gabata a baya sun lissafa mana wasu abubuwa ko wasu aibuka na su bani Isra'il da irin laifuffukan da suka yi tun daga lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari da su, suka saba alƙawuran da Allah ya ɗauka da nau'o'in alƙawuran, sannan aka yi magana a kan abubuwan da aka umarce su da waɗanda aka hana su, da yadda kuma duka suka zo suka sake keta waɗannan umarnin da wannan hanin, sannan aka zo aka faɗa mana irin yadda suke bin san rai da san zuciya a cikin al'amuransu, sannan aka faɗa mana irin waɗannan maganganun
tsori da suke bayarwa wa ƙalubun gunahun. Waɗannan abubuwan gaba ɗaya sune Allah madaukakin sarki ya tattara mana a fadin Allah madaukakin sarki fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatluhumul anbiya bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf kana ya bal qama Allahu alayha bi kufrihim
fala yu'minuna illa qalila Allah yace saboda bima naqdihim mithaqahum warware alqawran Allah da suke yi shine abubuwan da ayoyin da suka wuce a baya suka fada mana wa kufrihim bi ayatillah da kuma kafirce ma ayoyin Allah da suke yi ta yadda suka ƙaryata manzon Allah suka kuma kafirce ma annabtar manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kufrihim bi ayatillah sannan wa qawlihim wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqq da kisan annabawa da suke yi ba tare da haƙƙi ba shine fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna da yadda suke kashe annabawan Allah ba da haƙƙi ba sannan wa qawlihim qulubuna ghul da kuma wannan uzurin da suke bayarwa suna cewa zukatanmu suna kulle ba ma fahimtar abin da ka zo da shi wayannan duka su ne abubuwan da ayoyin nan duka suka jero mana su ne abin da wannan ayar ta suratul nisa'i Allah ya tattara mana su gaba ɗaya a wuri ɗaya sai Allah ya ce bal qama Allahu alaiha bi kufri Allah ya toshe zuciyar tasu ne saboda kafircin da suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fala yu'minuna illa qalila da haka ba za su yi imani ba sai ɗan kaɗan shi ma a nan fala yu'minuna illa qalila ko dai ya zama ba za su yi imani ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu ko kuma ya zama fala yu'minuna illa qalilan ba za su yi imani ba sai imani ɗan kaɗan sun ɗan yi imani da wasu abubuwa na at-taura sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin al-qiyama shine fala yu'minuna illa qalilan kamar yadda illa qalilan yake a wannan ayar to haka shi ma a san fala yu'minuna illa qalilan ko kuma ya zama kwata-kwata ma ba za su yi imani ba kamar yadda wancan uslubin ya gabata wanda al-imamu Abu Ja'far ibn Jarir ya rinjayar da haka wannan ayar ta suratul nisa ta tattara mana waɗannan ayoyin gaba ɗaya kusan ayoyi nawa kusan ayoyi guda bakwai ko takwas ta tattara mana su gaba ɗaya a wuri ɗaya kuma ta rufe mana da abin da waɗannan ayoyin suka rufe da shi a nan an ce bal la'anahumullahu bi kufrihim a can an ce bal tsaba Allahu alaiha bi kufrihim a nan an ce Allah ya la'ance su ne ya tsine musu saboda kafircinsu a can kuma an ce Allah ya toshe zukatansu ne saboda kafircinsu duka dai yana nuna sababin guda ɗaya ne shine kafirci da suka yi kafircin shi ya haifar da toshe zukatan kuma kafircin shi ya haifar da la'antar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu da haka wannan shine abin da wannan aya take nufi
walamma ja'ahum kitabun min الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
الله مرحبا كنت سلكيت ولما جاءهم har yanzu dai ana magana a kan su bani Isra'ila
bayan duk waɗancan miyagun ayyukan da miyagun laifuffukan da suka aikata walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga wurin Allah wala littafi ake nufi a nan shine alqur'ani bayan duk sun gama waɗancan abubuwan da suka yi kuma sai ga littafi ya zo musu daga wurin Allah shine alqur'ani Allah ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da littafin Allah kamar yadda annabi Musa ya zo musu da at-taura shi wannan littafin da aka zo musu da shi daga wurin Allah musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abin da yake da yake hannun su abin da suke da shi menene abin da suke da shi shine at-taura littafin da aka zo musu daga wurin Allah bai saba ma abin da yake hannun su na at-taura ba an zo musu da abin da gaskata abin da yake cikin at-taura din yake yi wa kanu kuma sun kasance min qablu kafin a zo musu da wannan littafin na alqur'ani kafin zuwan alqur'anin sun kasance yastafihuna ala alladhina kafaru suna neman nasarar Allah akan waɗanda suka kafirce ma Allah su ne mushrikan larabawa suna neman zuwan shi ya zama musu sababi na nasarar Allah akan mushrikai shine wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru falamma za'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani din suke jiran zuwan shi yazo lokacin da yazo musu kafaru bihi sai suka kafirce mishi da suna jira suna roƙon su samu nasara da zuwan shi akan kafirai to amma lokacin da abin yazo musu wanda suke nema wanda suke jira kafaru bihi sai suka kafirce mishi fala'natullahi 'alal kafirin la'antar Allah ta tabbata akan kafirai anan Allah ya bada labarin cewa littafi ya zo musu wannan littafi anan wanda ittifaqin malaman tafsiri shine alqur'ani daga lokacin da alqur'ani ya zo musu min indillahi kuma qur'anin daga wurin Allah yake ba manzon Allah ne ya kirkiri littafin ya zo da shi ba littafi ne daga wurin Allah kamar yadda at-taura da injila da suke rike da su su ma daga wurin Allah suke kuma littafi ne musaddiqul limama ahu yana gaskata abin da yake take tare da shi abin da yake wurin su na littafi bai saba ma abin da aka zo da shi ba domin al-musaddiq shine al-mukhbiru bi sidqi ghairihi wanda yake bada labarin gaskiyar wani shi kenan kaman alqur'anin ya zo ne ya bada labarin cewa at-taura din gaskiya ce haka kuma injila din gaskiya ne dan haka sai alqur'anin ya zama musaddiq mai gaskatawa ga wa'ancan littattafan da suka gabata kamar yadda Allah ya sifanta shi da cewa nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal-injil Allah ya saukar maka littafi domin ya zama mai gaskata abin da ya gabace shi na littattafai na daga at-taura da injila alqur'ani ya zo ya zama musaddiqan mai gaskatawa gare shi ba mai ƙaryata littattafan da ke ba littattafan Allah ba a'a ya zo ne ya gaskata su shi yasa Allah yake kiran ahlul kitabi gaba daya da cewa su yi imani da abinda manzon Allah ya zo da shi saboda abinda ya zo da shi yana gaskata abinda suke rike da shi ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan ya ku waɗanda aka ba su littafi yahudawa da nasara ku yi imani da abinda muka saukar din nan Allah ya ce musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da kuke rike da shi na littafi babu cin karo da shi babu sabani akan abin da yake dauke da shi abin da ake nufi da gaskata abin da yake cikin littattafan da suka gabata ma'anar shi shine alqur'ani ya kunshi duk abin da annabawa suka zo da shi abubuwan da annabawa suka zo da shi na tauhidi shi ma alqur'ani ya kunshi wannan sannan al-fada'il abubuwa na kyawawan dabi'u da kyawawan halaye shi ma alqur'ani ya kunshi wannan sannan abin da ya shafi qasas kissoshi da annabawa suke kawowa a cikin littattafansu na labaran abubuwan da suka gabata da abubuwan da za su zo to haka shi ma alqur'ani ya kunshi wannan da haka alqur'ani duka musaddiqan ne lima bayne dai shine ma'anar ne gaskatawa ga littattafan da suka gabata yazo da abubuwan da suke dauke da shi duk wani hali na kwarai da dabi'a mai kyau da littattafan suke kira zuwa gare su alqur'ani ma yana kira zuwa ga wannan haka kuma duk wani labarai da littattafan suke kawowa alqur'ani yazo da wanda yake wannan to haka kuma duk abin da ya shafi alwa'd wal wa'id alqawarin Allah da gargadin Allah da yake cikin wadannan littattafan to su ne dai alqur'ani yazo da su da haka qur'ani ya zama musaddiqan lima bayne dai amma ana iya samun cin bamban abin da ya shafi hukunce a ce ayi kaza anan kuma a ce an haramta kaza ma'anan sak min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha kaga ana iya shafa wani hukunci a shafa wata dokar wani abin haramun ne a halatta shi anan wani abin halal ne a haramta shi anan kamar yadda annabi isa alaihi salam ya faɗa musu wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo in halatta muku wani bangare na abin da aka haramta muku to wannan duka yana cikin musaddiqan lima bayne yadai baya nuna cin karo wannan canza hukunci ne canza hukunci daban kuma ƙaryata abin da yake cikin littafi daban littafin da yazo baya ƙaryata wanda ya gabata yana ƙarfafa shi ne ya gaskata shi ya tabbatar da cewa littafi ne na Allah domin ita kanta kamancece niyar wannan littafin yazo wannan ma yazo sannan a ga abubuwan da suke ciki sun yi kama da to dalili ne wanda yake cewa wannan littafin ba ya da tabbatar ke ne inda kun yadda at-taura littafin Allah ne injila littafin Allah ne kuma ga alqur'ani ya zo sai kuma ga abin da ya zo da shi kuma yana kaddada abin da yake cikin wannan kuma shi wannan annabin wanda ya zo da alqur'ani bai taba yin karatu ba kuma bai taba koyan wani abu na ilimi a wurin wani ba to wannan zai tabbatar muku da cewa lallai shi ma wannan abin da ya zo da shi daga wurin wanda annabi Musa da annabi Isa suka zo da shi ya samu saboda ya zama iri daya bai ci karo da juna ba shi yasa da yawa zamu ji Allah yana yawan maimaita wannan ya kafa musu hujja da shi to musaddiqan lima ma'akum wannan alqur'anin yana gaskata abin da yake kuke rike da shi in ya gaskata abin da kuke rike da shi yana zama iri daya to ya nuna a wuri daya aka samu su in dai za ku yi imani da wancan to dole ku yi imani da wannan idan za ku kafirce ma wannan kuma to ya kamata wancan ma ku kafirce mishi saboda duka iri ɗaya ne babu ƙaryata juna a ciki babu kuma cin karo da juna a cikin littattafan shine musaddiqan lima ma'akum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wannan littafin yana gaskata abin da yake tare da su na littattafai waɗansu malamai kuma suka ce musaddiqan lima ma'ahum dinnan abin da ake nufi da ita abin da ya shafi sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana manzon Allah ya zo muku da littafi littafin nan yana gaskata abin da yake tare da ku menene yake tare da su shine bayanin cewa Allah zai aiko manzon Allah a ƙarshen zamani kuma ga irin sifofin da manzon Allah yake da su ga irin abin da zai zo da shi ga irin abin da zai kira mutane zuwa gare shi da haka yanzu manzon Allah ya zo da littafi kuma abin da ya zo da shi din ya gaskata wancan abin da aka faɗa musu na bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce wannan shine ma'anar musaddiqan lima ma'ahum kowanne daga cikin waɗannan ma'anonin guda biyu zai dauki ma'anar musaddiqan limama aun domin kowanne yana gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana gaskata abin da yake cikin littattafan su ko dai ya zama abubuwa na halaye na kwarai da labarai da kissoshi da alwa'd wal wa'id kuma akwai alittafin su yayi daidai da abin da manzon Allah ya zo da shi ko kuma ya zama ya dai gaskata abin da yake cikin littafin na sifofi da labarai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga shi sun gani a zahiri duka wannan zai dauki ma'anar musaddiqul limama ahu wa kanu min qablu yastasihuna ala alladhina kafaru kuma kafin zuwan littafin da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance yastasihuna ala alladhina kafaru al-istifta shine al-istinsa ma'ana suna neman nasara suna neman samun nasara suna neman su samu nasara me ake nufi da suna neman samun nasara waɗansu malamai suka ce
abinda ake nufi shine suna goran dama kafirai mushrikai na larabawa cewa duk lokacin da wani abu ya tashi na rigima tsakaninsu da mushrikai suna cewa zamani ya zo ba na alamomi da aka babu na zamani duk sun bayyana
na zuwan annabin da zai zo na ƙarshen zamani wanda Allah ya mana alƙawari za mu yaƙe ku da shi mu kashe ku irin kisan da aka yi ma Adawa da mutanen Irama da aka irin wannan kisan shi ne aka ce za mu yi muku idan annabin ƙarshen zamani ya zo a matsayinsu nawa suke musu wannan magana a matsayinsu na mushrikai da aka shi ne wa kanu min qablu yastafsihuna ala alladhina kafaru kafin zuwan manzon Allah suna neman nasara da zuwan manzon Allah din akan kafirai da haka zamanin mu ne yanzu ya kusa zuwa annabin da aka yi mana alƙawari za mu galaba akan ku da shi ya kusa bayyana dukkan alamomi sun gama tsayawa shine wa kanu min qablu yastafsihuna ala alladhina kafaru suna istiftahi suna neman nasara akan kafirai da zuwan manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadansu malamai kuma suka ce yastafihuna ma'anar shi yatafahhasuna suna bubbincikawa a cikin kafirai shine ma'ana yastafihuna ala alladhina kafaru domin suna bibiyan larabawa da suke zaune da su suna dubawa suna bincikar su ko an samu wani mutum mai sifa iri kaza da iri kaza ko kun ga wani yaro an haife shi da sifa iri kaza da iri kaza da iri kaza shine yastafihuna ala alladhina kafaru mana suna neman bayani suna bincike a wurin kafirai suna bincike suna neman bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin zuwan manzon Allah din shine wa kanu min qablu ana kafin ya zo suna ta bincike suna neman ina za su same shi a ina zai bayyana a ina waɗannan sifofin da suke da su za a gansu wannan shine wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru waɗansu kuma malamai suka ce a yastafihuna shine yas'aluna an-nasra ala al-mushriki suna roƙon nasara akan mushrikai ma'ana suna roƙon Allah ya Allah dan annabin da zaka aiko a ƙarshen zamani ka ba mu nasara akan waɗannan kafiran kamar ma'anar shi a bisa wannan ƙaulin suna tawassali da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan neman nasara da kafirai shine wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru wannan su ne maganganun da malamai suka yi a kan wannan ma'anar amma abin da ya fi rinjaye wanda malamai suka fi tafiya a kai shi ne yastafihuna ala alladhina kafaru shi ne suna faɗa ma kafirai cewa annabi ya kusa zuwa in an yi faɗa da su an yi galaba a kansu sai su rinƙa cewa ai annabin da zai bayyana ya kusa bayyana wanda za mu ɗauki fansa a kanku zamu rama wannan al'amarin daga wannan kaskancin da muke ciki kuke wulakantar da mu zamu fita daga wannan kaskancin zamu zo mu galaba akan ku za ku koma ku ne kaskantattu daga annabin yazo mu ne da nasara shine wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru da iban da ka
da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wadannan kafiran kafiran da ake nufi su ne al-mushrikin su ne mushrikai da suke zaune tare da su a Madina sai Allah ya ce falam ma ja'ahum ma marad lokacin da abin da suka sani din wanda suke ta bincike a kai suke kokarin ya bayyana
sun san shi kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan su aka suka san shi to wannan abin da suka sani din lokacin da yazo musu Allah ya ce kafaru bihi sai suka kafirce mishi su suke nuna wa waɗancan su ne kafirai su suna jiran annabi ya bayyana su yi imani da shi to amma lokacin da ya bayyana su wa ya fi cancanta su kafirce mishi waɗancan da ake cewa in ya zo za a kashe ku da shi su ya kamata su kafirce mishi amma yana bayyana sai su suka yi imani da shi su kuma masu jiran ya zo su yi imani su kuma suka kafirce mishi shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi sai zama daga cikin manyan abubuwan da ya taimaka ma larabawan Madina akan imani da manzon Allah shine yawan jin magana akan shi da suke yi a wurin Yahudawa cewa zai bayyana da sifa kaza da sifa kaza wannan abin sai ya taimaka musu manzon Allah yana bayyana sai suka fahimci waɗannan sifofin da waɗannan alamomin da ake ta faɗa musu sai suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bi shi su kuma waɗanda suka san alamomin suka san sifofin sai su kuma suka kafirce mishi suka ƙi imani da shi abubuwan da suka sa su suka kafirce suka ƙi imani da shi suna da yawa daga cikin dalilan kafirce mishi shine zaton su cewa annabin da za a aiko zai zo daga cikin su ne annabin zai zo daga cikin su domin haka suka saba dan adam idan ya saba da abu ko ba haƙƙin shi bane idan aka canza wannan al'amarin sai ya shiga damuwa sai ya shiga kuma ƙiyayya da wannan abin da yake ya kamata a ce yayi imani da shi sun saba kullun in aka tashi annabi a cikin bani Isra'ila yake bayyana tun daga annabin Musa har zuwa annabi Isa ba wani annabi ba sai daga cikin bani Isra'il haka ake aiko su ɗaya bayan ɗaya wannan ya zo wannan ya zo wani ma a zamani ɗaya za a aiko annabawa daban-daban da yawa an yi zamanin annabi Zakariya da annabi Yahaya da annabi Isa duk suna nan a zamani ɗaya to haka Allah yake ta fifita su da annabta sai ya zama sun sani cewa an zo ƙarshen annabta saura annabin ƙarshe mafi darajar annabawa mafi ɗaukakar annabawa a wurin Allah wanda za a aiko da mafificin littafi a bayan ƙasa to ya sa suka zauna suna ta jira wannan yana daga cikin dalilai ma wanda ya sa da yawansu suka watsa a bayan ƙasa neman irin sifar garin da zai bayyana a cikin attaura da aka yi bayani irin sifar garin da zai yi hijira wannan yana daga cikin dalilan da ya kawo su Madina da yawansu suka zo suka zauna ƙabilu
suka zo suka zauna a garin Madina a garin su wannan wurin ya fi sama da inda aka fi banta da inda manzon ƙarshe zai yi hijira zuwa gari da aka sun taru a wurin suna jiran a bayyanar da annabi daga cikin sai ga shi annabi ya bayyana
sai ya bayyana kuma a cikin mutanen da suke ganin a wurin su babu kaskantattun mutane kamar su su ne larabawa a wannan lokacin ba su da wani abu wanda za a ce sun shahara da shi ko wani abu da suke da daukaka da shi dauloli daban-daban a duniya suna da ci gaba suna da abubuwa daban-daban akwai rumawa akwai farisawa da sauran kabilun duniya daban-daban wanda sun kafa manya-manyan dauloli da mulki amma waɗannan ba abin da suke da shi suna zaune a cikin sahara kawai sai dai su tashi daga nan su nan su yaƙe-yaƙe a tsakaninsu ba ilimi babu addini ba komai amma kuma Allah madaukakin sarki ya aiko annabin a cikin su da haka Allah ya nuna zabi ne kawai Allah yake yi na yadda ya ga dama Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah ne yake zaben manzanni daga cikin mala'iku kuma ya zabi manzanni daga cikin mutane shi yasa lokacin da suke cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim su kansu larabawan suke cewa me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ba inda gaske ne akan wani babban mutum daga cikin manya-manyan mutane da suke cikin wayannan garuruwan namu a Makka a samu wani babba cikin mutanen Makka ko a Ta'if a samu wani babba cikin mutanen Ta'if a ce shi aka saukar ma sai a nemi wani mutum wanda ba shi da wani abu a cikin mu maraya ne ma a ce shi za a saukar mai wannan wahayin sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su ne suke raba rahamar Allah da za su ce sai wane da wane za a saukar ma Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya rayuwarsu ma da suke rayuwa a duniya mu ne muka raba musu kowa ga yadda zai rayu to ta annabta kuma za a ce sai wani ya faɗa ma Allah ga wanda ya tantanta ga wanda bai tantanta ba haka wannan damuwar da wannan hasadar sai ta sa suke jin cewa ba za su yi imani da shi ba shine falam ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi haka lokacin da abinda suka sani suke jiran bayyanar shi suke goranta makafarai da shi suna jiran su zo ya zo su dauki fansa akan mushrikai sai gashi ya zo sannan kuma su sai suka zama kafaru bihi su suka kafirce ma wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ari akan wannan sababin nan shine dalili da yake tabbatar da wannan sababin kenan hasada ce suke yi bana su ga abin da suke zato sai aka zo musu da sabanin abin da suke zato daga tunda aka saba to shi ke ne yanzu kuma ya zama abin gaba kamar mutum ne an saba ana mai abu kullum a shekara goma ana yi mai yau a zo a ce kuma yau babu an daina sai ya koma yana jin haushin abin wanda ya fasa yi ma ya koma yana jin haushin shi kamar ɗaki ne kake da shi kana da ɗaki ka ɗauki wani ka saka shi ka ce ya zauna a cikin ɗaki ya zauna yana ta zama haka nan shekara da shekaru sai bayan shekara goma sai ka zo ka ce to ɗakin nan ina buƙatar shi zan yi wani amfani da shi
me ya kamata ya yi na'am sai ya gode shekara goma nan da aka yi mai ihsani aka kyautata mishi to amma lokacin da aka zo aka ce ya fita kuma sai ya zama kuma shine abokin gaban wancan da ya fita balle kuma ya ga an ɗauko wani an sa a ɗakin to nan ma ya ƙara samun wani abokin gabar kenan ya za a yi a fitar da shi a sawa ne wataƙila ma shine ya je mai ƙulle-ƙulle aka cire shi aka sawa ne a ciki to wannan sifa ce daga cikin sifofi na Yahudawa da aka an saba ana aiko musu da manzo a cikinsu shekara da shekaru maimakon yanzu an zo su ce sun gode su yi imani da wannan da Allah ya aiko sai suka butulce ma Allah suka kafirce ma Allah sannan shi wanda Allah ya zaben ya aiko kuma sai suka mai da shi abokin gaba abokin adawa suna ƙin shi suna ƙaryata shi bal ma suna kokarin cewa sai sun kashe shi saboda me kawai saboda Allah ya bashi abinda su ake ba ai su ya kamata a ba su ya cancanta a ce an ba su ya cancanta a kira to ana samun irin wannan da yawa a cikin dabi'un mutane wani mutsami ne kawai za a ba wani shi kenan ya shiga rikici da tashin hankali da adawa da wannan ya za a ce wani za a ba ya za a ce duk muna nan a gari a ce ba za a sa kowa ba sai wani daga zai dauki wannan iyayyar da hassada saboda wata falala ba ta zo kan shi ba ta zo kan wani daga mutum ya kiyaye fadawa cikin irin waɗannan munanan ɗabi'un da munanan halaye duk abin da aka yi maka to ka kalli ihsanin da ya gabata a baya ka kalli alkhairan da aka yi maka a baya ba wai yanzu ne za ka rinka kallo me aka yi ma ba wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa da yawa kaga mutane suna batawa da mutane da yawa sun yi rayuwa mai tsawo an yi shekaru yana yaron wani yana karkashin wani amma yau rana daya ya zo ya balle ya zama abokin adawa me yasa wai saboda ai an zo yin kaza an mai kaza ko an yi mai kaza an yi masuwa na kaza su wayannan duk alheran na baya da aka yi mai na shekaru ya manta da su yanzu wani abu ne aka yi yanzu wanda yake ganin yanzu tunda ba ai mai yadda yake so ba bari ya juya abin bari ya butulci da wannan to wannan duka shine rashin wafa'i rashin alƙawari da rashin wafa'i na rayuwar dan adam dole ne mutum ya zama yana da halacci dole ka zama mai halacci a rayuwa kuskure daya biyu baya rusa alkhairai dari a rayuwar mutum daga mutum ya rinka kallon halacci koda an yi kuskure akan abin da ya shafi al'amarin shi da kuma al'amarin rayuwar shi to wannan shine ake ce ma alwafa sifa ta halacci a cikin dan adam wanda in ba ta cire ta to zai sa ni kar sifa ta fitirki irin wanda ya kodawa suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma Allah ya mutu karanci su girmama Allah su goge ma Allah su karbi wannan da Allah ya mafarada hannu biyu saboda nuna godiya a kan su ma abin da Allah ya aya shi suka duye suka canza abu shi ne falal ma za'ahum ma arafu kafaru bihi sai suka kafirce mishi wannan ayar tana nuni akan cewa kafircin su da gangan suka yi da sani ba da jahilci ba mutum yana iya yin abu da kuskure yana iya yin abu da mantuwa yana iya yin abu da jahilci da rashin sani yana iya yin abu kuma yana sane da gangan to shine abinda Allah yake nuna mana anan falamma ja'ahum ma arafu abinda sun sani ne suna sane amma duk da haka kafaru bihi sai suka kafirce mishi wannan ya nuna kafircin yahudawa kafirci ne an ilmin ba kufrul jahili bane ba kafirci bane na jahilci ba kafirci bane na kuskure ba kafirci bane na rashin fahimta kafirci ne na tsantsar fahimta da sani irin kafircin da iblis yayi ma Allah subhanahu wata'ala kafircin su iri ɗaya ne da na shedan shine kufrul iba wal istikbar kafirci na ki da kuma girman kai to irin shi ne shedan yayi to wannan shi ma irin shi ne suka yi illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin suma anan Allah yace kafirci ne suka yi nasari da ilimi da aka sun yi ma Allah girman kai ne suna ganin sun fi karfin su bi wannan balarabi ne sun fi karfin su zama a karkashin wanda ba yahude ba har ila yau kuma akwai wani abu banda wannan wanda ya sa suka kafirce din shine kasantuwar abinda suke kai na fasadi da cin dukiyar mutane da zalunci da banna sun tara dukiya mai yawa ta wannan hanya domin sun zama masu kuɗi ta waɗannan hanyoyin na ci da addini da zaluntar mabiya da yi musu dabara a karɓi kuɗinsu wannan ya mai da su sun zama masu kuɗi a cikin mutane yanzu idan suka yi imani da wani annabi da ya zo abinda suke fashewa da shi shine wancan canje-canjen da suka yi a cikin littafin Allah يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وإن سكي إيماني دوانا النبو زا أجارا وانتن قرى قرى دي يكي شند سكي أورا قوبة زا أجارا با زا أجارا حنير كما سامن سزات توشي أبند كما سكي سامو تهنير قنا دولة ربدشي سوانا شمائنا دكتن سببن da zai sa ba za su yi imani da shi ba duk da suna ganin shi karara shine din Allah ya ce ai imani da shi to amma ba za su sun fifita wannan dukiyar da suke da ita a gaban su fiye da su yi imani da wannan annabin da Allah ya ce su yi imani da shi daka duka wannan yana cikin dalilan da falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi sai suka kafirce mishi saboda wannan dalilan saboda kabilanci da girman kai ko kuma saboda fifita abinda suke samu na dukiya da jin dadin duniya akan abinda ya shafi imani da Allah da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wannan hujjar wannan aya hujja ce Allah yake kafa wa Yahudawa akan kin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hujja ta farko a ciki shine kaman ana ce musu ne kun yi ikrari da cewa annabi ne shi kafin ya zo kun yi ikrari da annabtar shi kafin zuwan shi wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru daka da kun yadda annabi ne kun yi imani da cewa annabi ne kafin ya bayyana yanzu kuma to ya wajaba akan ku kenan ku yi imani da shi ku tabbatar da shi bayan bayyana shi yaushe ku tantanta ai imani da shi kafin bayyana shi ko bayan bayyana shi na'am bayan bayyana shi to ta yaya kafin bayyana wanda ba shine ya tantanta ba kuka yi imani da shi kuka yadda da shi har kuke jiran zuwan shi sai kuma bayan bayyana kuma sai ku kafirce mishi idan kun yi imani da shi kafin ya bayyana yana a matsayin me kenan a matsayin gaibu to ta ya wajaba ku yi imani da shi yanzu da ya zama zahiri shine ya tantanta da haka hankali me kyau yana tabbatar da cewa imani da shi yanzu ya fi imani da shi da kuka yi a da tunda kuka yi a da to yanzu ne ya kamata ku aje komai ku yi imani da shi shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafiri da haka gashi da sun yadda kuma suna fada musu sifofin shi har suna bincike a cikin su ko ya bayyana ko bai bayyana ba amma kuma yanzu sun zo sun kafirce lokacin da ya bayyana din wannan yana nuna tifka da warwara irin na Yahudawa kenan kamar yadda a baya aka yi magana akan tifka da warwara nasu suna cewa Allah ya hana mu mu kashe ƴan uwanmu ya hana mu mu kore su daga cikin gidajensu ya kuma umarce mu da mu rinka fanso su in an kama su amma sai suka ƙi bin wancan suka zo suna aiki da wannan duka wannan nau'i ne na tifka da warwara da suke yi to haka su ma a nan an umarce su su yi imani da shi kuma sun yadda da shi da sifofin shi sun yi imani kafin ya bayyana lokacin da bai bayyana kuma sai suka yi imani da shi suka kafirce wannan duka alama ce ta tifka da warwara haka daga cikin dalili a cikin ayar wanda yake tsara kafa hujja ga su bani Isra'il shine fada musu da aka yi cewa musaddiqul lima ma'ahu abinda manzon Allah ya zo da shi yana gaskata abinda su ma suke da shi na littafi idan ya zamanto ya zo da wani abu kuma abin da ya zo da shi yayi kama da at-taura da injila kuma bai taba yin neman ilimi a wurin wani ba bai ma iya karatu da rubutu ba ballantana a ce a wani wuri ya karanto amma ya zo da abin da yayi kama da abin da yake na wahayin Allah to wannan dalili ne wanda yake nuna cewa shi annabi ne duk da tsawon tazaran lokaci da aka samu tsakanin annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya zo da irin abin da annabi Musa ya zo da shi da haka
yake nan wannan tabbas annabi kamar yadda annabi Musa yake annabi sai wajibin sa gaskiya ne da wanda aka gaskata da abin da ya gaskata shi ne idan ya nuna dukkan su gaskiya ne daga wurin Allah ya za a yi kai imani da na farko kenan sannan kuma na biyu kokari ya tashi bayan duka musaddiqun limama abu
idan kuka gaskata ɗaya kuka ƙaryata ɗaya nan ma an sake samun tifka da warwara daga cikin ayyukan ku domin ɗin abubuwa suka zo iri ɗaya a hankali mai kyau lafiyayye duka karɓansa ake yi ko kuma duka a watsar da su idan ba su karɓi ba a hankali to dukansu biyun ba za su karɓi ba idan kuma ɗaya ya karɓu to dole ɗayan ma ya karɓu saboda me saboda Allah ya sifanta shi da cewa musaddiqun limama ahu gaskata abin da yake cikin wancan yake yi baya ƙaryatawa to dole tunda kuka yarda da wancan gaskiya ne to wannan ma dole ku yarda da cewa shi ma gaskiya ne sai Allah ya ce fala'anatullahi 'alal kafirin la'antar Allah inuwar Allah ta tabbata akan mutanen da suke kafirai me yasa aka kawo wannan saboda tabbatar da kafircinsu fuska ta farko sun yi imani da cewa manzon Allah ne kafin a aiko shi kafin ya zo cewa wa kanu min qablu yastafihuna 'ala allazina kafaru dalili ne da cewa sun yi ikrari da annabtar shi sannan kuma daga baya da ya zo sai suka ƙaryata shi yin haka menene yin haka tsantsar kafirci ne wa kanu min qablu yastafihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da haka sun cancanta a ce fala'anatullahi 'alal kafiri Allah ya tsine makafirai la'antar Allah ta tabbata akan mutanen da suke kafirai sun cancanci wannan tsinuwar akan wannan kafircin abinda kuka yi imani da shi a da da ya zo kuma sai lokacin da ya fi cancanta ku yi imanin sai kuka kafirce shi yasa aka ce musu fala'anatullahi 'alal kafiri ko kuma ya zama sun ce annabi ne zai bayyana a ƙarshen zamani ga irin sifofin shi ga yadda yake alhali kuma ƙarya suke yi ba annabi ba ne ma'ana sun gaskata wa kenan sun gaskata wanda ba annabi ba ɗayan biyu ne ai da sun yarda annabi ne sun yi imani sun kuma faɗi sifofin shi da yadda yake da ya zo sai suka kafirce mishi sun zama kafirai ko ba su zama kafirai ba sun zama kafirai ko kuma ya su ce a'a abinda muka faɗa ɗin nan ba haka ba ne ƙarya ne yanzu sun tabbatar da annabta akan wanda ba annabi ba ne kenan ko ka ce ma wanda ba annabi ba annabi menene shi kafirci ne da haka kowanne a ciki duk yadda suka zagaya fala'anatullahi 'alal kafirin wannan kafircin sai ya tabbata a kan su ko su yi inkarin abin da suka tabbatar a farko ya zama kenan ƙarya suke yi ba annabi ba ne suka ce annabi ne wanda ko duk shi aka ce mai annabi ne alhalin ba annabi ba to duk wanda ya ce mai annabi ya zama kafiri ko kuma ya zama a'a gaskiya ne abin da suka faɗa annabi ne amma dai sun kafirce mishi wanda kuma duk ya kafirce ma annabi ya zama kafiri
da haka Allah ya sanne su ne a cikin lungu guda ɗaya wanda ba za su iya fita ba za su taɓa fita daga ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda biyu ba ko ya zama da gaske annabi ne suka kafirce mishi to sun zama kafirai ko ya zama kuma a'a dama tsalla ne ba annabi
ne annabi ne to dan ma san zama kafirai kaka dole ɗayan biyu ne shi yasa da Allah ya ce fala anatullahi alal kafirin la antar Allah ta tabbata akan kafirai to ba su taba fita daga cikin wannan tsinuwar ba shine ma'anar fala'anatullahi 'alal kafirin aka rufe da shi saboda a tabbatar da wancan abubuwan muqaddimat din da aka yi a baya a cikin ayar tana lizimta kafircin su tana lizimta musu kafirci to wanda ya talizimta musu kafirci to sai ba a ce Allah ya tsine ma bani Isra'ila ba sai aka ce la'antar Allah ta tabbata akan kafirai sai su koma su duba kenan a cikin waɗannan sifofin ta ya za su iya fita daga cikin kafirci kenan daidai yake da a ce la'antar Allah ta tabbata akan ku ku da kuka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda duk sifofin ku da abubuwan da kuka yi na tasarrufat a cikin wannan ayar ba zai taba fitar da ku daga kafirci ba abu ɗaya ne kawai zai kubutar da su shine su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zama sun tabbatar da annabi ne kuma sun zo sun yi imani da shi a matsayin shi na annabi bayan ya bayyana to wannan shine zai fitar da su daga fala'anatullahi 'alal kafiri amma ba haka ba suna nan a cikin la'antar Allah da tsinuwar Allah har izuwa tashin alkiyama haka wannan a takaice shine kadan daga cikin abinda wannan ayoyin suka kunsa wallahu a'lam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.